Jama'a, assalamu alaikum, barka da warhaka da fatan kuna nan lahiya. Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke farin cikin sake kasancewa da mu ta cikin shirin daga Laraba, wanda sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku mako-mako. To, kamar yadda kuka ji a shirin da ya gabata, a wannan karo ma muna kan ci gaba da duba matsalolin matasan Arewa. Idan kuna tuna a wancan makon, kun ji matasan da bakinsu suna cewa babbar matsalarsu ita ce tarnaƙin da dattawan Arewa ke musu, tare da nuna rashin damuwa da makomarsu. A cewar matasan, dattawan Arewa ba su damu da kowa ba, daga kansu sai ‘ya’yansu da matansu. To, wai shin me ke faruwa ne tsakanin matasan Arewa da dattawan yankin? Me ya kawo irin wannan rashin yarda da juna tsakaninsu? Menene gaskiyar abin da ke faruwa a tsakanin matasan Arewa da dattawan yankin?
Zarge-zarge ne a tsakanin juna. Su matasa suna zargin dattawa sun danne musu damammakinsu, su ma kuma dattawan suna zargin matasan cewa ba su shirya ba.
Matasan ba su musanta waɗannan zarge-zargen da ke tsakaninsu da dattawan ba. Sun ma nuna cewa tabbas su ma hwada nasu laihin a cikin wannan tahiyar. Duk da dai da suka kewaya suka sake kewayowa, sai suka ƙara labta ma dattawan laihin halin da suka samu kansa a ciki.
Dalilin da ke hana matasan Arewa yin abin a zo a gani shine rashin samun dama na jagoranci.
Da laifin waɗannan gurɓatattun shugaban nan
suna da lafiya, amma mu muka yi kowa da shi.
Ko me matasan Arewa za su yi su ba mu mara ɗakunya? Ta yaya za su ƙwaci kansu su hita daga halin da suke cewa dattawan ne suka jefa su a ciki? Me kuma matasan na Arewa za su iya yi don ganin sun ƙwaci kansu daga jahilci da talauci da kuma lalacin da ake yawan alaƙanta su da shi? Mecece mafita?
Babban mafitar da za su yi shi ne sai sun yi nazarin yanayin da suka samu kansu ɗin, sannan su yi nazarin menene ake buƙata domin a fitar da kai daga yanayin da ake ciki.
Ku biyo shirin daga Laraba, ku ji muhawara tsakanin wasu matasa, mace ɗaya da maza biyu. Ku ji yadda suka daki jaki, suka bugi taiki, suka haɗu matsalolinsu, kuma suka haɗu mahita daga halin da suke ciki. Haka kuma za ku ji yadda masana ke kallon rashin jituwar matasan Arewa da dattawan yankin, da kuma shawara ga matasan da kuma mahita daga matsalolin da suka dame su.
Ya shugabancin nan na ƙasar mu tun da ake yi mu ba mu gamsu ba. To, kamar yaya ba ku gamsu ba? Eh, haka ne, ba zan canza ya ba. To, da Allah kuma labari ba ilimi ingantacce. Daya, haka in bin yo ilimin to ba aiki sai dai kunce. Daga su sai ‘ya’yansu.
Da farko ga wasu matasa daga sassan arewacin Najeriya da suka bayyana ra'ayoyinsu kan yanayin da al'amuran suke ciki, tare da ƙarfafa ma junansu gwiwar tashi tsaye su yi abin da ya kamata domin kawo gyaran da suke son gani a ƙasa.
Mai magana Ismail matasa. Babban abin da matasan Arewa ya kamata su yi domin samar da kyakkyawan yanayi da canji a cikin shugabanci a ƙasar nan shine matasa su farga, su tashi, su daina gudun siyasa, sannan su daina siyasa don kwaɗayi, don abin da za a ba su, don abin da za su amfana. Saboda haka wajibi ne matasa su fito su shiga siyasa tsindin, a yi da su an kai ƙasar mutuntunin mun tsira.
Assalamu alaikum, sunana Baffa Haruna Bajoga, shugaban ƙungiyar Arewa Media Writers reshen ƙaramar hukumar Funakaye jihar Gombe. Yan uwana matasa na Arewa, mu tashi mu farka daga baccin da muke yi domin zaɓarwa yankinmu ko kuma samarwa yankinmu mafita ta hanyar jajircewa da kuma yin siyasar aƙida domin ceto yankinmu daga halin da yake ciki. Domin ba daidai bane mu naɗe hannayenmu mu ce ba za a dama da mu ba.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Shamsu Ahmadu daga nan garin Katsina. Mu matasa ya kamata a ce mun waye har yanzu. Babban abin da ke ƙara cutar mu, muke ƙara shiga duhu, shine irin
tashi da bami mu dogara da kan saboda gwamnati ba ita ba ta iya ba kowa aiki a cikin Najeriya ne ya kamata a ce matashi ya tashi ya dogara da kanshi da sana'a ko yaya take
su ba sa jin kan san ba sa to san mu kafin su hau mulki ne sun hau sai su buya
yanzu kuma ku gyara zama ga muhawara tsakanin wasu matasa uku mace daya maza biyu za ku ji yadda suka yi ma kansu hisabi suka caccaki dattawan arewa sannan suka ba ma junansu shawara kan yadda za su kwaci kansu har su kai ga taka rawar gani a cikin al'umma.
Baba Sa Ahmed Said, ina zaune a cikin garin Katsina, ina aiki da Companion FM Katsina.
Sunana Zaidu Balakofa Sabuwar Birnin Kebbi, shugaban kungiyar murya talakar ƙasa.
Sunana Comrade Hamisu Yazdika Malam Batari, mataimakin shugaban haɗaɗɗen kungiyar Arewacin Najeriya wato Northern Foundation Group ba ta zo kai gaba.
Yawwa, yaya aka yi matasan Arewa kuka yi kwance da kaya? Malama Lubabatu.
Matasanmu ba zuciya ce ba su da ita ba, support ne ba su da shi. Babu masu tsaya masu, babu masu yi masu kamar guardians and counselors. Wata matasan ma babu wanda zai tsaya ko da a ce wurin karatu ko wurin dai yadda za su tafiyar da rayuwarsu. Ba su ma san yadda za su yi standing on their feet ba. Most of them gaskiya rashin ilimi babban matsala from day one.
To Malam Zaidu me zaka kara?
To alhamdulillahi kamar yadda Malama Lubabatu ta yi magana in dai muna magana yankin Arewa duk abin da zamu yi sai mun yi magana sa abukan tafawa Kwalewa mun yi magana sa Ahmadu Bello Sadauna Sokoto waɗannan bayan Allah kowa cewa duk yadda sun ka gina Arewa shugabanni ne yanzu sun sa kawa sun ruguza gaba ɗaya kuma lokacin nan ko da sun ka jagoranci mulkin Arewa duk matasa ne Allah ya kaddare da cewa sun ka bada ilimi kyauta an ka jajirce an kai mulkin gaskiya an kai mulkin adalci har yanzu wasu wurare in kace za ka ga da cewa abubuwan da sun kai na ci gaba har yanzu sura aka unhwani da su
wannan
haka to abin haushi su sun ka zama bayan jama'a sun ka jawo matasa ɗiyan talakawa sun ka ba su ilimi kuma kowa ya san da cewa mutanen ga har yanzu baka jin ma ana magana wata zuri'a ta su saboda su abin da sun ka doka kowa nasu da yanzu abin ban haushi kuma abin ban takaici yanzu akwai wasu jahohi nan akwai waɗanda sun yi mulki kuma sun koma jawo ɗiyansu suna son su ɗiyansu su gaje su kuma gahe Allah ya hore mu da matasa masu basira da hazaka da hikima amma kamar yadda an kace babu sport to abin da Allah tsakanin da Allah ba maganar sport ba mu ma muna da laifi mu matasa na Arewa babban abin da Allah ya himmu mun dogara ga gurbataccen shugabannin ga namu suna za su kai mu ga tudun mun tsira suna wahal da mu in zaɓe ya yi mu ɗauko ganye muna sa ma kanmu muna saisuwa yau kuri'a ya aka kasa kuri'a kashi 100 kashi 75 duk matasa na za su jefa kuri'a amma muna za mu sa ganye muna kaza ko mutanen ga muna mun kace tutun ka iya
kan maganar da kai abinda ya sa ni na ce haka matasan mu suna da wannan matsala za ka ga rashin support din da nake nufi from day one tun a wurin ma iyaye ne matsala take faruwa zaka ga yaro ya tashi bai ma san da cewa gidansu wai ana bada abinci 3 square meal ba haihuwar kawai yin ta ake yi sun fi san suna kwance kawai su ga kuɗi a hannunsu ba su san su tashi su nema ba shi yasa zaka ga most of the time da ƴan siyasa sun fito da kuɗi aka watsa musu kamar tantabaru ne ka watsa musu tsaba zaka ga sun biyo amma wasu kuma za su ga sun samu sun yi karatun da daɗi ba daɗi rashin aikin yi sai ya zo kuma a ta wani ɓangaren idan ba su da kuma aikin yi sai ka ga sun koma ɗaukar kuɗin wancan ɗaukar shaye-shaye ne kai abubuwa dai ga su nan wanda yanzu idan aka ce gaskiya topic ɗin nan is very wide idan aka ce a buɗe shi ila ba yanzu za mu gama ba.
To Hajiya wannan magana haka yake amma babban kalubalen mu matasan arewacin Najeriya shine talauci. Lallai talauci shine babban dalilin da ya saka muna nan amma kuma ba ma nan. Saboda duk al'ummar da aka ce miki yau din nan ta tashi a cikin talauci, to gaskiyar magana ba komai bane ba wannan al'ummar za ta iya yi wanda zai iya amfanar ta. Na farko dai za ki ga idan kika zo jihohinmu za ki samu wasu wani ya yi diploma, wani ya yi NCE, wani ya yi digiri. To amma ba za ki iya samun kaso 20 a cikin wannan suna da aikin yi. To wannan dalilin ne ya saka sai aka kummace a maimakon a zo a yi abin da ya dace domin a amfana a bala'in ba saboda baka da yanda zaka yi a takaice dai gaskiyar magana talauci shine babban makasudin da ya saka matasa a arewacin Najeriya ba sa buga rawar da ya dace ko kuma suka yi kwance kamar ba sa nan talauci ne kawai ajiya
ai a ta wata fuska mafi yawancin matasan arewa sun raina sana'a da sai aikin gwamnati so tari zaki ga mutum yayi karatu yayi graduation sai Najeriya kawai so yake ji an ce an bude portal ba zai tashi ya nemi na kanshi ba sun raina sana'a kuma mafi yawancin matasan arewa suna da girman kai musamman a bangaren sana'a wani sai ya ga da yaje ya yi aikin da zai samu naira 50 ka kalli da ku labor ne amma wani sai ya ga da yaje ya yi ya samu wannan naira 50 din a ga yana samun 50 kullum to ya fi son kawai inda zai samu quick money duk 150 sannan mutanen arewa sun dauki siyasa wata hanya ta samun kuɗi cikin karamin lokaci babu haɗin kan da yanzu in aka ce a haɗe ma wani sai da an ja wasu biyar daga cikin su can aka kai su can aka ba su wallahi naira 1000 ta raba su da shi
wato ko a hajiya kamar yadda Libabatu ta ce kawai mun kwanta ne ba za mu je mu nemi sana'a komai kankantar ta ni ba mun tsaya mu kawai a sai dai ta faɗo a bude fitan wancan kaza a bude bashi kaza a bude kaza a bude tallafin coronavirus waye da sauransu gaskiyar magana haka yake sannan wannan matsalar shine ya bada dama su waɗannan rubabbun shugabanni da muke da su suke juya akalarmu yanda ya kamata mun zama kamar kaji da yawan suna faɗa ne mun zama kamar kaji ne sai dai a watsa mana idan aka watsa mana kawai mu dauka da sauransu to wannan magana haka yake wannan shine babban kalubalen mu shine babban damuwar mu
to kamar da ita Lubabatu ta yi magana da shi Hamisu abinda zan yi kaji kowa ya magana cewa a tashi kamar dogaro da kai muna ta magana cewa talauci talauci to magana talauci gaskiya na amma rashin ilimi na cikin abin da ya kara illa sosai saboda yankin arewa ai mun nazara ga harkar ilimi musamman ma a wadin Najeriya amma yanzu babban abin da an matsala waɗanga namu shugabanni ne yanzu kamar yadda muka ce musu baragurbi tsakani da Allah ba komai na suka so ba illa yadda za su yi su gina kansu su gina ƴan uwansu su gina matansu su gina ɗiyansu
to amma tunda kun gane waɗannan dabaru da waɗannan ƴan siyasa ke amfani da su me yasa kuma ba za ku canza salo ba kuma ku kullo ta wata hanyar
to sai wannan abin ina son a zo wurin dama saboda ya kamata a ce a yanzu yanda zamani ke tafiya idan ka je kasashen duniya technology ya wuce an yi gaba muna baya saboda idan ka kalli shugabannin mu to kusa inda aka dosa ba ma can suka yi ba
gaskiya
ka dauko wayannan da ake yi wallahi akwai senator inda in ka bashi kila a gida sai an latsa mai technology ya wuce inda tunanin mu yake amma Najeriya har yanzu muna nan a inda muke babu wannan ci gaba sannan akwai wasu dalilai da na observe a cikin maganganun ku dalilin da ke hana matasan arewa yin abin a zo a gani shine rashin samun dama na jagoranci rashin ilimi rashin aiki ne da sana'a ba rashin zuciya bane ba musamman idan aka ce an zo a bangaren siyasa rashin sanin mahimmancin tattalin arzikin ƙasa yana damun matasan arewa rashin sanin mahimmancin shugabanci ga al'umma yana damun su dalilin da ke sa su makalewa ƴan siyasa shine rashin ilimi da fahimtar rayuwa rashin sanin darajar kai talauci din yana ɗaya daga cikin abin da yasa suke liƙewa domin su kawai za a zo a yi amfani da ku ne da zarar sun samu sun tafi ba za ka ƙara wani ma zai ƙara ɗaukar wayar ka ba sai kuma wata shekara huɗun idan ta dawo da ka san wane ne kai kana da ilimi ka san wannan vote ɗin da za ka bashi ya tafi ya barka ka san darajar ka wallahi da matasan mu da yawa ba za su bada ba da su ne na farko ba sai an faɗakar da su ba za su tashi su faɗakar da kansu da ke wannan karin ba za mu yi ba in ba za a yi da mu ba da wallahi babu shugaban da zai wuce saboda idan kika kalli ƙuri'ar mu ta ƙasar nan dukkan daga arewa take mafi yawancin ƙuri'a daga arewa take
yanzu ga jam'iyyu nan za a yi siyasa ba duk matashi ka iya hidda kuɗi ya sai fon ɗin takara ba an sa kuɗi har su kansu shugabanni na nuna cewa sun yi abin saboda akwai waɗanda dantse su ja maganar. To abin da za a yi mu matasa da a ce muna hatsuwa mu yi adashin gata, mu tashi kamar mai taro mai sule mai sifi, mu jawo matashi dan uwanmu mu yi mai contribution, mu hada mai abu, mu ce to a sai fort, mu to mu jajirce mu shiga lungu da sako, mu tsoko mu ce wani muka so ya jagorance mu. To insha Allah zaki ga da cewa an kai ga nasara. To da a ce mu matasa za mu tsaye tsoro, mu jajirce mu sa kishin kasa gaba, to shi zai kai mu ga nasara. Wajen jajirce wannan wasu mu wasu sani za su rasa aikin su, wasu matasa har rayuwa za su rasa, wasu ba za su ji dadi ba, za a wahala sosai, wasu ma ko da za a zabe suna gidan yare tau. Amma babu kasar da za ta ci gaba matasa su kawo kauyi ba tare da sun jajirce ba, sun sadaukar da rayuwar su sun sa kishi kasa gaba.
To maganar Malam Zaidu kam haka yake. Sannan kamar yanda ya faɗa ba, su ko ayyukan mutane wayannan rubutun shugabanni da suka dora mu akan kecen kwali kullun suke amfani da mu, ba za su taba barin mu mu zo mu yi wannan gagarumin aiki da muke kokarin mu zo mu yi ba domin kawo ci gaba.
Yanzu abinda ma a haushi mu matasa inda sakacin mu yake, yanzu za a ga da cewa kai wallahi ba tsare local government Hamisu ya yi kowa cinta matashi na kaza kaza, to da an jawo Hamisu aka ga Hamisu zai karbuwa, za a kai karate ga hakimin garin, za a kai karate ga wani, za a kai karate ga suruki ne, za a bi su duk inda yake din magana sai an ce an daddake shi an yi mi, eh ina aiki una aiki an yi balazana, eh yana mi, to haka na gurbata sun shugabannin ga muna ya kasu suna ya kamu, muna ya kasu suna ya kamu. To in ba tashi mun kai mu mun ka jajirce mun yi musu bauta, mu waɗiyan su bauta, mu wajikokin su bauta, muna ji muna gani. Kadiba a gani yanzu ya an ka to ko tsarin kwamishinoni za a yi da ministoci da mi, yanzu ina so a gano duk ministocin shugaban kasa Muhammadu Buhari a waɗi wanda bai yi shekara 40. Babu shi, babu wanda bai yi shekara 40.
To Malam Zaidu muna yaudaran kanmu ne in har za mu zo mu ce wai Buhari ta ɓangare kaza, ba ta wani ɓangare da Buhari ya yi, bai yi ba. Duk din laifin mu Malam Zaidu laifin waɗannan gurɓatattun shugabannin
nan. Suna da lafiya. Amma mu muka ci mu muka yi kowa da lehin da muka yi kowa muka zaɓo su.
Kuri
a kashi ɗari na 'yan Najeriya, kashi 75 na matasa na.
Haka yake wannan laifin mu ne.
Kaga mu a kowa da laifin.
Muke yana daga cikin masu laifin. Na gamsu, na yi.
Daga ƙarshe menene saƙonku zuwa ga 'yan uwanku matasa da kuma su shugabannin Lubabatu?
Kanmu matasa dai ya kamata su tashi daga baccin da suke, su san ko su suwa ne ne, su san matsayin ƙuri'arsu, su san wa za su zaɓa, su san in sun ba da ƙuri'arsu wurin wa ta tafi, me za a yi da ita. Ni ina jin wannan ita ce shawara.
To Malam Zaidu.
To saƙon da an gare mu gare su da su shugabannin da su matasa, mu gano da cewa ba mu da ƙasar da ta wuce Najeriya. Kowane shugaba kuma matasa da za mu zaɓuwa ya to ya faɗa mana manufofi ne da abubuwan da zai yi. Obasanjo ya yi wata magana 215 ya ce da Buhari da Atiku ga rahe zaɓi Buhari da zaɓi Atiku, amma matsala Buhari bai da ƙwarewa gehen tattalin arziki. To ga wannan magana da ita kai mu ga waka. Sannan mu ma haihuwanmu sun yi ta ja muna kunne, in dai Buhari da sun ka sani na kanmu zaɓe, ashe su so hango wani abu wanda ba mu hango ba. To tsakani da Allah yau ɗan Najeriya bai koson in ya ce wani wurare kai mai magana shugaba Buhari. Tsakani da Allah da a ce ana zaɓe karo na uku Buhari ya hito, na sani cewa ko ka tsina bai cin zaɓe. Babban saƙo na ga shugabanni da na matasa, to sani mu sa kishin ƙasa gaba, ya zamanto da cewa kuma mun bi doka da oda na Najeriya, saboda har da rashin bin doka da oda ya kai mu ga halin da muke ciki. Da zarar mun sa kishin ƙasa gaba mun bi doka da oda, musamman ma mun ɗebe siyasa kuɗi, mun sa siyasa aƙida, siyasa ta jajircewa, to insha Allah wanga hali da mun ka shiga na taɓarɓarewar tsaro da cin hanci da rashawa da fargaba da rashin yadda da rashin aminci, waɗanga abubuwa duk za su kawo. Ina babban saƙona.
Malam Hamisu.
To saƙona na farko ga 'yan uwana matasa ne, lallai matasa mu dogara da kanmu, mu tashi tsaye mu dogara da kanmu. Sana'a koya take, sana'a koya take, komai ƙanƙantarta, wallahi mu yi haƙuri da ita mu yi ta. Ubangiji zai saka mata riba kuma mu amfani wannan ribar. Idan har muka fara dogaro da kanmu, zai saka kamar wani hijabi a tsakanin wancan bautarwa da kuma gurɓata tunaninmu da su waɗancan shugabanni suke yi. In Allah ya yarda, nake ganin idan muka fara ɗaukar wannan hanya ta farko, to lallai za ta fara sakawa mu ma fara sanin ciwon kanmu da sauransu. Mu tuna fa cewa mu matasa ɗin nan mu ne ƙashin bayan al'umma, da mu ne kaɗai al'umma take tinƙaho. Ga al'ummar da ta rasa matasa, to lallai wannan al'umma kusan ba ta ne. To amma yau
mun zama sai dai girman na jiki mu fito mu ci shinkafa kawai amfanin mu kenan ba mu da wani amfani a cikin al'ummar mu to lalle kirana anan shine mu nesanta kanmu da bambadanci da maula da wancan banga siyasa din mu nesanta kanmu da wannan to lalle mu san kanmu mu dogara da kanmu mu tashi mu je mu nemi ilimi saboda ilimin nan ne kadai zai saka har ma mu iya fitowa mu iya yin tuciya da kawunan mu da shine zamu sanin kanmu saboda ilimi shine gishirin rayuwa sannan su kuma shugabanni kirana a gare su shine su ji tsoron Allah su tuna cewa su ma fa suna da zuri'a su ma suna da ƴaƴayen nan lalle ilallah tabbatar da cewa wannan nauyi namu da yake akan wallahi ubangiji zai tambaye su ranar tashin alkiyama to lalle ilallah sani cewa wallahi ubangiji sai ya tambaye su akan amanar da ya ba akan amanar mu da ya ba su idan ku ba haka ba to Allah yana madakata kuma in Allah ya yarda muna tabbatar musu da cewa wannan kakar zabe wanda za ta zo ta shekara ta 2023 za su tabbatar da wannan magana za su tabbatar da cewa mu matasa mun fara sanin ciwon kanmu mun fara sanin ciwon kanmu wannan shine sako na Hajiya
sai dai ni ma in sa tana da cewa akwai Allah kan gaskiya kamar yanda Malam Hamis ya ce har ku manci cewa Allah ma yake baka da ya tambaye ka akan ki balle mulkin Najeriya mutum miliyoyi wallahi kasamanta saboda kin san yanda biyan mulki take idan mutum ya sata mantawa yake da wannan rantsuwar da suka da su ji tsoron Allah su tashi tsaye su nemi lahirar su tun kafin lokacin su yayi
to wahala wata kamba su ba sa canza ba yarin tare zuwa girma ba mu kai gaciwa su ba sa jin kanmu san ba sa tausan mu kafin su hau mulki ne
Shirin daga Laraba kuke sauraro daga sashen yada labarai ta internet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin koda yaushe a shahin aminiya.dailytrust.com ko ta kahohin sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko a twitter.com/aminiyatrust. Har wa yau kuna iya lalubo shirin daga Laraba ku saurara a Buzzsprout ko a Spotify ko a TuneIn Radio ko a Google Podcast ko kuma a Apple Podcast. Haka nan kuma kuna iya jin shirin daga Laraba ta gidajen rediyon da suka hada da Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa ko ta rediyon Unity FM akan mita 93.3 a Jos jihar Plateau da kuma gidan rediyon Amfani FM a Nyamai kasar Jamhuriyar Niger akan mita 100 matsakaicin zango.
Sai kasance da shirin daga Laraba a shafin Aminiya ta internet a aminiya.dailytrust.com da ma shafukan sada zumuntar mu a www.facebook.com/aminiyatrust da twitter.com/aminiyatrust da Spotify da Google Podcast da kuma Apple Podcast da kuma TuneIn Radio.
Masu sauraron mu barka da dawowa. Muna tattaunawa ne akan matsalolin matasan arewa a ci gaban shirin da kuka saurara makon da ya gabata. Dr. Kabiru Sa'id Sufi malami ne a kwalejin sharar hagen shiga jami'a da ke Kano, mai hoshin baki ne da kuma lura da al'amuran jama'a na yau da kullum. Dokta ya ba mu matasan arewa shawarwari kan yadda za a samu daidaituwar abubuwa tsakaninsu da dattawan yankin da kuma yadda za su kai ga iya dogaro da kansu. To amma dokta ya fara ne da hoyyace gaskiyar abin da ke faruwa tsakanin matasan arewa da dattawan yankin.
To gaskiya ne zarge-zarge ne a tsakanin juna wato tsakanin su dattawan arewan da kuma su matasa din. Su matasa suna zargin dattawa da cewa sun danne musu damammakin su kuma ba su bar musu damar da za su gina wata ingantacciyar al'umma ba nan gaba. Kuma cewa koda wani abu ya taso da ya kamata a ce na dan kowa da kowa ne su dattawan su kan rike wani ma abun su rike ma kansu wanda kuma ya kama dole sai sun sake sai dai su sakar ma ƴaƴansu to kuma sai wani bangaren su ma kuma dattawan suna zargin matasan akan cewa matasa ba su shirya ba cewa matasa suna da lalaci cewa matasa suna da nuna gajiyawa cewa matasa suna da gaggawa cewa matasan mu suna da gasunan dai su ma da nasu zarge-zargen sun nuna cewa so da dama idan sun yi niyyar ko kuma duk lokacin da suke da niyyar taimakawa din duk abin da yake sai an dan sha wahala za a same shi don suka yi kokarin dora matasa akai matasa za su nuna ba sa so sun fi son abin da yake na a samu yanzu sun fi son wato kuma saboda haka ba su da juriya suna da ci da zuci suna da lalaci suna da waye duka dai akwai waɗannan zarge-zarge ne da su ma kansu da tijin suke yi wa su matasa din to saboda haka zamu iya cewa zarge-zarge ne da suke wa juna guda biyu dukansu bangarorin to amma tunda dai mun dauka cewa dattijai sun samu damar su kuma hakki ne a kansu su ga sun dora matasa din su ma akan hanyoyin da za su samu su fita su tsira to kuma ake ganin kamar ba su yi haka din ba ko da akwai wancan abubuwan da suke zargin matasan da su yanzu kuma ya rage ga matasan su su yi kokarin samarwa kansu mafita babban mafitar da za su yi shine sai sun yi nazarin yanayin da suka samu kansu din sannan su yi nazarin menene ake bukata domin a fitar da kai daga yanayin da ake ciki wato su duba irin abubuwan da duniya take bukata sauran matasa na sauran al'ummu da menene suka yi wa matasan muzarra alal misali idan aka ce wasu fagage ne kamar a ce fagagen ilimi akwai ilimin wato kere-kere da ilimi na tunani da ilimi na sarrafa wato su computer din da sauransu information technology da sauransu sannan kuma da kirkire-kirkiren sababbin hanyoyin kamfanoni na samun kuɗi waɗanda ake kananu waɗanda suke da saurin bunƙasa waɗanda ake cewa startups da sauransu to duk wannan abu ne da ya kamata a ce matasan mu su tsaya su kula da yaya sauran al'ummu matasan su suke me suke yi so da haka sai su ga me ake bukata a yi to sai su ma su zo sai su yi wato ma'ana su samu su ma su yi fice a wannan harkokin su rika dubawa sauran al'ummun da watakila in su wa'ancan ba su zargi manyan su ba ko da ba manyan nasu bane suka yi musu to su ma sai nanan din su yi yanayin su yi kokarin kwaikwayar wannan abin domin ganin cewa sun tafi da sa'o'in su a wasu guraren har kullun akwai ma'aunin da za su dauka ba su duba matasan wasu al'ummun da ba namu din ba to saboda haka sai su ga da menene suka yi zarra menene suka yi fice sannan kuma su duba duniya din menene a wannan yanayin zamanin namu din dan yankin mu zai yi ya taimaki kansa ilimi da sauransu sannan kuma sai su duba shi kansa kuma korafin da dattijan suka yi a kansu maganar lalaci din akwai shi sai a cire shi maganar ci da zuci din akwai sai a rage buri akwai shi sai a rage rashin biyayya akwai shi sai a rage cin dunduniya juna akwai shi sai a rage dukkanin wani na kasu da su manyan suke magana korafi a kansa cewa shi ne ɗaya daga cikin dalilan da ya sa wato taimakon baya iya yiwuwa to kuma sai su rage ragewar zai sa su ma su taimaki kansu ragewar kuma zai taimake su ragewar kuma zai sa su kansu da tijan yanzu ba za su samu abin da za su yi korafi a kansa ba.
Kuma ne fa matasa
to kamar yaya malam
bare ra'ayin mu muke saidawa da hannun mu muke miƙawa a ba mu kudi da makamai da ƴan uwan mu muna ta kashe
kar da mu sake gudawa muna da yaya
madauce karatun
Ƙarshen shirin daga Laraba kenan akan matsalolin matasan arewa sai kuma rana ta tau da izinin Allah mu taho muku da wani sabon shirin Yanzu muna godiya ga duka waɗanda suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Sai kuma abokan aiki na Muhammad Awwal Suleiman da Bilkisu Ahmed da editan Musagir Kano Sali da kuma shugabanninmu masu yi mana gyara da bamu shawarwari Naziru Mika'ila Abubakar babban editan kafar sadarwar Daily Trust da Muhammad Kabir Muhammad shugaban sashen yaɗa labarai ta intanet. A madadinsu duka ni Halima Jimarauke sallama da ku. Ku huta lahiya.